الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 15 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata wai tambayar dan uwa mutum ne ya saki matarsa tana da ciki kuma saki wanda yake raje'i saki na farko ko na biyu bai dawo da ita ba sai bayan da ta haife cikin yace ya dawo da ita shin ta koma bata koma ba a lokacin da yake da damar dawowa da ita kuma ta dawo a matsayin matarsa shine kafin ta haife ciki amma matukar ta haife cikin to ta masa nisa shima ya zama basawari ya zama dan takara sai tana so tana kauna ya biya sadaki a saki zama na musamman a daura aure domin ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul talaq ya bayyana mana cewa iddar mai ciki shine haife cikinta matukar ta haife ciki to ta gama idda kamar yadda yake faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun ubangiji ta'ala ya ce mata masu ciki ajalin gama iddarsu wato shine haife ciki don haka idan mutum ya saki mace da ciki daidai da minti ɗaya bayan sakin ta haihu to shikenan ta yi masa nisa sai ya sake sabon biyan wani sadaki an ɗaura musu aure misali in ya sake ta da sabon ciki cikin da bai wuce wata ɗaya ko wata biyu to in wata nawa za a kai wannan sai ta haife ciki an gane ko sai ta haife ciki shine ta yi masa nisa amma matukar ba ta haife ciki ba yana iya dawowa da ita in saki ne na farko ko saki wanda yake na biyu tambayar dan uwa shine menene hukuncin musulmin da yake karba gayyata ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji gun abin da ya shafi sallolin su kamar misali kirista ya gayyaci musulmi sallar su irin ta Noel kuma ya karba wannan gayyata ya je wannan haramun ne laifi ne wanda yake babba wanda kuma ya zama wajibi ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala domin karba irin wannan gayyata yana daga cikin nau'i na jibintar lamarin su wanda Allah ya haramta mana. Duk abinda zai duk abinda a karkashin shi akwai bayyana so da kauna ga wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala haramun ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ala aya. Ubangiji ta'ala yake cewa ba yadda za a yi ka samu mutanen da suke imani da Allah da ranar kiyama suna kaunar duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa ko da uwayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ko danginsu. Don haka haramun ne musulmi ya nuna farin ciki da murna akan irin wannan sallah ta Kiristoci haramun ne. Kai hatta da abincin da suke dafawa domin wannan sallah tasu idan suka baka a matsayinka na musulmi haramun ne ka ci wannan abinci. Allahumma sai dai in ka fada cikin larura daman kana cikin jin yunwa baka da abincin da zaka ci irin wannan abinci ya zo maka to akan larura kana iya ci, amma in babu larura baya halatta mutum ya ci irin wannan abinci da suke rabawa da sauran kyaututtuka a irin wannan sallah tasu. Balantana ma na kaji ka tsaya ka kasance tare da su akan wannan sallah tasu haramun ne. Ya zama wajibi mutumin da ya aikata haka ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gaba ba zai koma yi ba. Na'am. Kamar simi. Wani misali ma'aurata ne biyu aka samu wani yake da matsala daga cikinsu ta aihuwa, to amma ƙwayoyin maniyyi sukan iya ba da ɗa a kimiyyance kenan, a bincike na kimiyya an auna a ɓangaren abin da ya shafi bincike na likitanci cewa maniyyin shi da maniyyinta in sun haɗu sukan iya ba da ɗa, to amma sai ya kasance ɗaya yana da matsala in ma shi mijin ko ita matar shin ana iya ɗaukan ƙwayar maniyyin su a yi musu ƴaƴan kwalba kamar yadda ake yi. Yin haka ba matsala halak ne in dai maniyyin nasu ne aka ɗauka tsakaninsu su ma'auratan. An gane ko? A ɗau maniyyin shi da nata a haɗa a saka a cikin wata na'ura ya ba da ɗa, ko kuma a saka a cikin cikin wata mata ta ɗauki cikin ita in ya kai aihuwa ta haife, wannan duka babu matsala. Abinda yake baya halatta a ɗauko maniyyin wata mata can daban a haɗa da nashi, ko kuma a ɗauko na wani ɗan uwanta ko wani ɗan uwan shi can daban a haɗa, to wannan haramun ne domin akwai gaure danganta. An gane ko? Kamar yadda zaka gani su yan bariki sai ka gani in ita natan a mace yake baya ba da ɗa sai a diba wata ƙanwarta ko wata yatta ko wata yalwata can daban sai a ɗauka sai a haɗa da namijinta a samar da ɗa, wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta. Ko shi namijin in nashi a mace yake a ɗauko na ƙanin shi ko na wanshi ko wani ɗan uwan shi to baya halatta. Amma in ainihin nashi ne da nata aka haɗa a saka ma wata mata a cikin ta ita ta ɗau cikin ko a saka a cikin kwalba kamar yadda ake yi, to wannan ba laifi ba ne kuma ɗayansu ne, saboda akan samu haka ya zamanto ɗaya yana da matsala ko ita matsalar wajen mahaifa ko shi matsalar wannan kintu, wannan ba laifi ana iya ɗauka a haɗa a samu da. Kamar yadda malamai sun zauna akan wannan matsala haka suka fitar da wannan fatawa. Na'am.
Kamar mutum abu da ka aike shi to ya san wannan abun ne je ya aikata kamar sako ne abun, amma kuma sako ne aka yi kuɗi ku kuma da kuka tayi in kuka abu ta gudun zaku kamar a harkar sako wanda ya nisa to amma za ku yi kuka je kuka binne maganin yi kuka ta karafon kuka ka musu to wannan kudin muka ce
wai misali aiki ne aka sa ka aikin da bai halatta ba kuma sai ka karbi kudi na wannan aiki da kaje sai ka lalata wannan abu sai ka cika takarda na cewa kai hakan baya halatta haramu ne in ka ci wannan kudi kuma laifi a farko shi wanda ya saka aikin da bai dace ba to baya halatta kai masa da'a sai ka nuna masa a matsayina na musulmi addini na ya hana ni aiki kaza a nemi wani ni dai bazan yi ba amma na maganar ka karbi kudi kuma sannan ka je ka lalata wannan abu wannan kudi da ka karba haramu ne kace darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fardil khumus kuma mun tsaya karshen babi na 8 baban da ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uhillat lakumul ghanaim cewa an halitta muku wato ganimomi waɗanda suke na yaƙi a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da ayat da ke cikin suratul fathi wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha da hadisai da dama wanda hadisi na ƙarshe shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labarin cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah yayi nihin fita fagen daga wannan annabi ko kamar yadda yake cikin wata riwaya ingantacciya ba kowa bane illa Yusha ibn Nun almajirin annabi Musa alaihi salam Yusha ibn Nun annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya umarce shi da cewa yaje ya buda wato birnin Kudus da yaki ya fitar da waɗanda suke ciki na arna a lokacin da zai fita wannan fagen daga sai ya yi shela a cikin jama'arsa sanarwa ce ta musamman yace da su la yatba'uni rajulun malaka buba amra wa huwa yuridu an yabni biha wa lam ma yabni biha yace duk mutumin da ya mallaki gaban wata mata ma'ana yayi sabon aure yana nihin shiga daki da amaryarsa amma bai riga bai shiga yace to kar ya bi ni an gane ko kar na samu wanda ya siffanta da wannan sifa wato a cikin sojoji na duk wani wanda yayi sabon aure ana shirin kawo masa amarya ba a kawo ta bai shiga daki da ita yace kar ya bi na biyu sai yace wala ahadun bana buyutan walam yarfa asqufaha yace ko mutumin da ya gina daki yana nihin rufe dakin amma bai riga ya rufe ba gini ya tashi abinda ya rage kawai rufe yace shi ma kar ya bi na uku sai yace wala akaru ishtara ganaman aw khalifatin wa huwa yantaziru biladaha yace ko mutumin da ya sayi wata dabba mai ciki ko taguwa mai ciki yana jiran aihuwarta bata riga ta aihu ba yace shi ma kare ne a wata riwaya ingantacciya yace ko mutumin da yake da wata bukata wanda yake famar ya ci aje a dawo ya dawo zuwa wannan bukata ta shi yace kare bi me yasa anan ya ware waɗannan mutane uku saboda kasancewar shi jihadi yana bukatar mutumin da yake da zuciya wadda take ta wuhinta game da duk wani al'amari ma'ana wani rataye-rataye na al'amarin duniya a samu mutum mai himma mai zuciya wadda take wohintacciya babu wani abu da yasa gaba wanda yake yara ta yi da cikin wannan zuciyarsa saboda duk wanda yake da wasu al'amurra na daban waɗanda suka ta'allaka da zuciyarsa ba yadda za a yi ya zage yayi yaki kamar yadda ya dace, saboda honko ne tunaninsa ba anan ba yake. Shine anan malamai suka ce ya dace duk wanda za a damka masa wani al'amari muhimmi na jama'a, to a same shi mutum ne mai niyya kuma ya zamanto yana da wahintarciyar zuciya game da wani abu wanda yake na rataye-ratayen duniya. Amma duk wanda yake da wani abu da yake ya ta'allaka da zuciyarsa, to in an bashi ma wani al'amari ba yadda za a yi a ga yadda ake so, dole za a samu cikas. Saboda zuciya sai in mutum ya kakkabe ta game da komai, gaban jiki za su iya yin amfani kamar yadda ake bukata. To shine shi wannan annabi sai ya kusanci ita alkariya da Allah ya umarce shi cewa ya je ya yaki ita shi birnin Qudus. Fadana min alkariyati salata al-asri aw qariban min zalik, ya kusanci alkariyar ma'ana ya kusa bude ta da yaki, wato gab da sallah ta al-asr ko kuma abin da ya kusa da haka. Yaga cewa in aka saki aka kai dare, to aiki fa ya kwana, an gane ko, tana iya yiwa kafin safe kuma su saki wani shiri wanda yake na daba. To shine a lokacin nan faqala li shamsi, ya kalli rana sai yake cewa da ita innaki ma'muratun wa ana ma'mur, ke umarninki akai, ni ma kuma wannan yaki da nake umarni na akai sa ni akai. Sai ya ce Allahumma hadisha alaina, ya Allah ka tsida mana rana, ya Allah ka tsida mana ita. Manzon Allah ya ce fahu bi sar hatta fataha Allahu alaihim, aka tsida masa rana kamar yadda ya roka ubangijin sa ya karba addu'arsa, har sai da wato Allah ya ba su galaba akan makiya suka ci wannan alkariya da yaki. Dangane da tsayar da rana, malamai suna da maganganu uku. Wasu suka ce a tsaida ta aka yi cak har sai da yayi galaba, wasu suka ce a baya aka dawo da ita, wasu ba suka ce a wato jinkiri aka sa a cikin tafiyar ta. To wannan duka akwai yana iya kasancewa, illa kasancewar abin da yafi kusa shine jinkiri aka sa a cikin tafiyar ta har Allah ya bashi galaba akan makiya, wanda wannan mu'jiza ce mai zaman kanta wanda Allah ya karfafi wannan annabi wannan Yusha ibn Nun, wanda ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah ya ce babu wani dan adam wanda aka tsaida masa rana in banda Yusha ibn Nun, shi kadai ne ya roki Allah ya tsaida rana, Allah ya tsayar da ita. Da aka gama yaki fa jama al-ghanaim, yasa aka tattara wato dukkan abin da aka samu na ganima. Fa ja'at ya'ni an-nar li ta'kulaha fa lam tat'amha, wuta ta sauko domin ta cinye wannan ganima kamar yadda aka saba. Falam taqa amha, wutar sai ta kici, wanda daman alama ce Allah ya sa musu, su waɗanda suka gabace mu na annabawa in sun yi yaki duk abinda aka samu na ganima za su tattara. Idan suka tattara, wuta takan sauko daga sama sai ta lashe wannan ganimar gaba ɗaya ta cinye ta, alamar Allah ya karbi jihadinsu. In ko ta kici, wannan alama ce wadda take nuna Allah bai karba ba. To rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan al'umma, wannan al'amari wanda yake na kayan kunya cewa Allah bai karba ba, Allah sai ya lullube wannan al'umma ya suturce mu, ya rufa mana asiri, ganimar ma gaba ɗaya ya halitta mana. In ma wani ya ɓoye wani abu wanda yake na ganima, to a cikin kiyama, in lamarinsa bai bayyana ba a nan duniya, a cikin kiyama Allah zai bayyana shi. an gane ku amma su in dai wani ya sake ya boye wani abu to abin sai ya shafi jama'a gaba daya Allah ba zai karba ba sai an yi kokarin an fito da abin da aka boye sannan an hada kamar yadda yake cikin wannan hadisi shine yace fa qala sai shi annabi yace da su inna fikum gudula lalle akwai kwange tare da ku in aka ce kwange shine wato boye wani abu daga cikin dukiyar jama'a mutun ya boye a gane ko sata daga cikin ganimar yaki kafin a raba shine ake kira da gudula shine yace inna fikum gudula lalle a cikin ku akwai kwange wani ya boye wani abu tunda wuta ta sauko kuma ta kici sai yace faliyu bayi ini min kulli kabilatin rajul a samu mutun daya a cikin kowace kabila yazo yayi mubaya'a da ni ma'ana yayi chaffa da ni ya dora hannun shi akan nawa to haka aka yi dukkan kabilun da suka fita fagen daga tare da shi aka zakulo mutun daya a cikin kowace kabila sai yazo ya dora hannu akan hannun wannan annabi falazikat yadu rajulin biyadihi sai aka samu wani da yazo ya dora hannun shi akan na annabin sai hannun ya liki ya dauki faqala sai annabin yace fikumul gulul a cikin ku ko wannan kabila yace akwai kwange a cikin ku aka samu wasu suka boye wani abu don haka falyu bayi ini kabilatuka kabilarka gaba daya su zo su yi mubaya'a da ni gaba ɗayan kabilar shi suka zo falazikati yadu rajulaini aw salasatin biyadihi aka samu hannun mutum biyu ko uku daga cikin wannan kabila sai suka dike da hannun annabi faqala sai yace fikumul gulul ko waɗannan mutane tare da ku akwai kwange ma'ana kun koyi wani abu maza ku je ku kuddo faja'u bi ra'si baqaratin min adh-dhahabi fa wada'uha suka je suka zo da kan saniya na zinare suka hada da sauran ganimar kan saniya na zinare suka boye suka je suka kwankwalo shi suka kawo suka aje aka hada da sauran ganimar maza Allah yace faja'atin naru fa akalatha wuta ta zo gaba daya wato ta cinye wannan ganimar shine abinda su Yahudawa wai suke fada dan rashin kunya cewa wai Allah ya yi alkawari da su wanda kuma ƙarya ce suke wai cewa duk wani annabi sun yi Allah ya yi musu alkawarin cewa kar su gasgata shi su yarda da annabtar shi sai ya zo da wata ibada ma'ana ya zo da wata sadaka ya aje wuta daga sama ta sauko ta cinye sannan za su yi imani cewa annabi ne allazina qalu inna allaha ahida ilaina Allah nu'mina li rasulina hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wanda kariya ce suka yi ubangiji ta'ala ya ce laqad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultu fadi ma qataltumuhum in kuntum sadiqin to shine anan wuta sai ta zo sai ta lashi maza Allah ya ce thumma ahallallahu lana al-ghanaim yace mu wannan al'umma yace bayan haka ubangiji ta'ala ya halitta mana ganima wanda duk annaba wanda suka gabaci wannan annabi haramun ne cin ganimar yaki dan haka yana ɗaya daga cikin abubuwa shida da manzon Allah ya ce an keɓance ni da su kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce an keɓance ni da abubuwa biyar daga cikinsu ya ce wa uhillat liyal ghanaim an halitta mun ganimar yaki to shine ya ce thumma ahallallahu lana al-ghanaim hadha huwa mahallu shahid ra'a ba'afana ubangiji ta'ala ya ga raunin mu mu wannan al'umma muna da rauni wa ajzana da gajiyawar mu fa ahalla halana sai Allah ya halitta mana an gane ku jumla ta'aliliya kenan raunin mu da gajiyawar mu shine sababin abin da yasa Allah ya halitta mana wannan ganima ta yaki wanda wannan yana nuna mana ubangiji ta'ala yana iya kama jama'a da ukubar da ukuba a sababin abinda wawayensu suka aikata kaga anan wasu ne fa suka boye wannan kan saniya amma gaba ɗayan abinda aka tara na ganimar wuta ta kilashewa kenan sai da aka kawo aka hada sannan talashi a farko Allah ya kama su da hukuba a sababin abin da wawayen su suka yi wadanda suka boye wannan abu to dai babbar fa'ida a cikin wannan hadisi duk wani lamari dai wanda yake muhimmi ya kamata a tsaya a tankade a rauraye a samu mutum mai niyya wanda ba shi da wasu wato abubuwa waɗanda suka rataye da tunanin shi wannan shi ake damƙa ma jagoranci da marin jama'a domin yin haka sababi ne wanda yake na cin nasara akan abin da aka sa gaba amma duk wanda yake da tunanin shi ya karkasu to wannan gaskiya kalla a samu yadda ake so in aka damƙa masa da marin jama'a dan haka shi annabin ya ware waɗannan mutane uku daga cikin kenan rundunar shi ta yi zamu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الغنيمة لمن شهد الوقعة قال حدثنا صدقة وابن الفضل قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ما لم الله يجكن سنا فتا ونن بابي نين مسمى أبن بابا يقن سا شين ما لن يجي الغنيمة لمن شهد الوقع wato ita ganimar yaki haƙƙi ne ga wanda ya halarci wato fagen daga wanda ya halarci fagen daga aka fafata yaki da shi to shi yake da haƙƙi a cikin ganima amma duk wanda bai fita fagen daga to wannan ba shi da haƙƙi a cikin ganimar yaki wasu su je su sha daga sannan kai kana zauna a gida kuma a zo a ce a raba ganima da kai wannan tarjama da malam yayi asar ne hadisi ne wanda Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin yana cikin al-musannaf na Abdurrazzaq As-San'ani da dangane ingantacce daga Tariq ibn Shihab yake cewa lalle Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takadda ta musamman ya aika ma Ammar ibn Yasir abinda takaddar ta kunsa yake ce masa al-ganimatu liman shahida al-waqa'a ita ganima haƙƙi ne ga wanda ya halarci wato fagen daga wanda aka yi yaƙi da shi shi yake da haƙƙi a cikin ganima to shine anan Umar Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa a wannan hadisi da Zaid ibn Aslam ya rawaito daga mahaifinsa yake cewa laula akhirul muslimina Umar yace in ba dan wato ƙarshen musulmi da za su zo nan gaba yace wallahi ma fatahatu qaryatan illa qasamtuha baina ahliha bazan taba cin wata alƙarya da yaki face wannan alƙarya gaba ɗayan ta sai na kasata ga waɗanda wato suka buɗa ta sojojin da suka je suka yi yaƙi yace wallahi babu wata alƙarya yace da zan buɗa ta da yaƙi face sai na karkasa ta gaba ɗaya na raba ma mayaka yace in ba dan ƙarshen musulmi da za su zo nan gaba kamar qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a Khaybar yadda manzon Allah sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba birnin Khaybar wato ga mayakansa an gane ku wannan kwa kasancewar lokacin da aka je aka ci wata alƙarya ana kiranta sawad da yaki Umar Allah ya kara masa yadda yayi nihin ya karkasa ma mayaka wannan alƙarya gaba ɗaya da gidajen da gonakan dama haka shine asali duk garin da aka je aka ci shi da yaki to ya zama ganima abinda suka tara na dukiya gaba ɗaya za a wawushe ta matansu da yaransu da duk waɗanda aka cabuka wannan kuma sun zama bayi gonakansu da gidajensu gaba ɗaya wannan ganima ce za a karkasa da su mayaka. To yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba birnin Khaibar ga mayakansa, yace wallahi, yace da yace in ba dan karshen musulmi waɗanda za su zo nan gaba, yace wallahi ba zan bude wata alƙarya da yaki illa qasamtuha baina ahliha, face sai na kasata baina ahliha kenan tsakanin ma'abutanta, ma'ana waɗanda suka ci ta da yaki, su mayakan nan musulmi, ba ana nihi ba su waɗanda aka ci da yakin, a'a waɗanda suka je suka ci da yaki. To shine lokacin da Umar yayi nihin ya kasa, sai Aliyu Allah ya kara masa yadda, yake bashi shawara, yake cewa ya Umar, yace ina ganin abinda ya dace ya kamata ita wannan alƙarya a maida ta ta zamantu kamar wani waƙafi wanda jama'a ta musulmi waɗanda za su zo nan gaba su masu amfana, su masu amfana, kamar yadda Mu'ad shi ma ya taɓa ba Umar, Allah ya kara masa yadda, wannan shawara lokacin da ya yi nihin wato karkasa wata alƙarya ga mayaka, ya ba Umar laba, ya ba shi shawara haka cewa. To shine Umar anan yake faɗa mana, yace in ba dan ƙarshen musulmi waɗanda za su zo, yace to da ba zan taɓa cin wata alƙarya da yaƙi, face sai na raba ta tsakanin mayakana, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kasa birnin Khaibar ga mayakansa. Umar sai ya fassara ayat da ke cikin suratul Hashr, wanda in ka ɗauko tun daga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walizil qurba walyatama wal masakini wabni as-sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الشاهد والذين جاءوا من بعدهم عمر يدعوك أنا واون واتوآت فاتي كنا أكن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. Domin Ubangiji Ta'ala yana bayani ne ga waɗanda suka cancanci alfai, ita ce ganima ta yaƙi, tun daga ma afa Allahu ala rasulihi min ahadil qura falillahi wa lir rasul, aka zo yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, aka yi adafi aka ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, sannan aka ce walladhina ja'u min ba'dihim. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya kafa hujja da wannan aya, cewa duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to baya da haƙƙi a cikin ganimar yaki, baya da haƙƙi a cikin alfai, ita ce ganimar yaki. Tunda mi Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Aisha Allah ya kara mata yadda da ta kalli wannan aya take cewa kai can wasu jama'a an umarce su su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gafara, amma sai aka wayi gari suna zagin su, sune Rafida da Shia. To shine Umar ya fassara wannan aya, laula akhirul muslimina, karshen musulmi kenan, wallazina ja'u min ba'dihim, yace in ba dan su ba, yace wallahi da duk alƙaryar da na buɗa da yaki sai na kasata tsakanin mayaka. To dan haka Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya maida dukkan abin da aka samu na gonakan da gidajen, sai ya maida shi wakafi ne, aka dora ma su masu gonakan da wannan haraji, kudin haraji ake kawowa a saka shi a baitul mali ta musulmi, a sarrafa shi ga maslaha ta al'umma, kowa ya amfana. To dan haka wannan shine abin da ya dace, an gane ko a yi abin da kowa zai amfana da shi. dan haka duk abin da aka tattara na ganima sai a raba, amma abin da ya shafi gonakai da abin da ya shafi gidaje to wakafin sa ake yi. Kenan su waɗanda aka ci da yaki an ba ku gonakai ku je ku noma, in kuka noma za a yi kashin raba iya yarjejeni yadda aka yi da ku, in ma a raba tsakiya kai da ka noma gona ka dau rabi, rabi kuma ka kawo ma daula ta musulmi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mutanen Khaibar ya yi mu'amala da su akan irin wannan na cewa su noma abinda aka samu su dau rabi, rabi kuma a kawo. To haka gidajen da suke ciki gaba ɗaya sai a dora musu haraji. Shine irin abubuwan da ake ma kasashenmu, wai cewa wai su irin waɗannan kasashe na Turai su suka kawo mana ci gaba dan haka su suka yi istimarikinmu, dole mu ringa ba su haraji, wanda babu wani ci gaba da suka kawo mana, daman da suka zo sun iske mu da ci gabanmu kawai, iya abin da suka kawo mana lalaci a cikin kasashenmu. Duk kasa yawancin kasashenmu da suka zo, kasashenmu a waye suke, komai akwai shi na ci gaban rayuwa, wanda shi kuma daman yanayin ci gaban rayuwa yau da gobe ne, kullum mutum yake ƙara wayewa, amma ba wata wayewa da suka kawo mana balantana su karɓo wani haraji da suke karɓa a cikin kasashenmu. To don haka a tsari na musulunci kenan irin waɗannan in an kasa ko kuma wanda aka yi wakafi kenan, in har babu wasu ma'aikata da za a iya kaiwa su yi aiki, su waɗanda aka ci su da yaki kenan ana iya raba musu a bada su kenan su noma gonakai, kuma gidajen in ma an bar su su zauna to wannan a matsayin haraji za su ringa badawa, ba gidajen su bane ba haya ce za su. Za a ringa tattara waɗannan kuɗaɗe ana kawowa daula ta musulmi a sarrafa shi ga maslaha ta al'umma. To shine anan kenan malam ya zo da wannan hadisi akan cewa ita ganima ta yaƙi kenan haƙƙi ne ga wanda ya halarci fagen daga, kamar yadda shi Umar ya kafa hujja da cewa kama ƙasama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama Khaibar shine mahallin shahid, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kasa wato birnin Khaibar ga mayaƙansa, wannan shine asali. Amma in shi shugaba ya ga akwai wata maslaha, kamar yadda Umar anan ya sha aka bashi shawara aka ce ya kamata a yi wakafin abu kaza kenan domin sauran jama'a ta musulmi kenan su amfana, to wannan babu laifi, dan jama'a ta musulmi waɗanda za su zo bayan su ma su yi tarayya su amfana da wannan abu. Kamar yadda akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kasa ganima ta yakin Badar, Usman Allah ya kara masa yadda bai halarta ba, amma manzon Allah sai da ya fitan masa da rabo, sai da aka raba da shi, sai da aka raba da shi. Shine malamai suka ce wannan a farko ne, domin a farkon yaki duk abin da aka samu na ganima ta yaƙi kawai na Allah ne da manzansa, kamar yadda Allah ya faɗa yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Daga baya Ubangiji ta'ala ya turo saƙon wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasul, wanda Allah ya kasa ganimar yaƙi cewa a farko a kasa kashi biyar, in aka ware kashi ɗaya shine na Allah da manzansa da waɗanda Allah ya ambata, wannan kashi hudu mayaka za a raba ma. To suka ce kafin saukar wannan aya ne, tare da cewa wannan aya ta sauka ne kuma a sababin yakin Badar. Wasu suka ce a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba Usman mai yuwa daga cikin khumsin ne ya dauka ya ba shi, amma ba daga cikin kashi hudu wanda za a raba ma mayaka, ko kuma kasancewar manzon Allah ya kasa da shi domin al'amari ne wanda yake banta da shi, tare da cewa al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata su sun tafi akan cewa duk wanda kasancewar ya bi halarci fagen daga amma yana da wani abu wanda yake na alaka da su mayakan, wani amfani kenan na mayaka mai yiwuwa an tura shi kaza ko kuma an bar shi wani abu kaza, to wannan ana iya raba ganimar yaki da shi, kamar wanda shi an tsida shi ne akan wani abu wanda yake na daban, to wannan ba laifi ana iya raba ganimar yaki da shi. Amma duk wanda ya zauna bai halarta ba, ba shi da wata alaka da amfanin mayaka, to wannan baya cikin ganimar yaki. Dan haka al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin magabata suka ce, yanzu misali jama'a sun fita fagen daga sun je sun yi yaki sun yi galaba, kafin su yi galaba aka tura wasu na su je su iske su kama musu, kafin su waɗannan su je waɗancan tuni sun gama yaki, to dan haka wannan waɗanda aka tura daga baya ba sa cikin rabon ganimar yaki. An gane ko ba sa ciki? Dan haka zamu iske kenan akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ta Khaybar, akwai ash'ariyin manzon Allah ya ba su wani abu daga cikin ganimar yaki. Wasu malamai suka ce a nan manzon Allah ya ba su ne akan wata manufa wadda take ta daban domin wata maslaha ta musamman. To dan haka dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana cewa ita ganimar yaki tana haƙƙi ne ga wanda kenan ya halarci fagen daga, duk wanda bai halarta ba kenan ba shi da kaso a cikin ganimar yaki. Sai dai abinda kenan shugaba ya yi na wakafi saboda amfanin jama'a. Amma na akasa a ce ga rabanka kuma alhali baka je ba, to baka ciki. Babu man qatala lil magnami hal yanqusu min ajri. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن عمرو هو ابن دينار أنه قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وتوانا بابي وندكي بياني game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine malam yake cewa shin yanzu wanda ya yaki domin samun ganima hal yanqusu min ajrihi, shin wannan niyya tashi za ta tauye masa wani abu na ladan jihadi? Misali mu gane, asali ya fita fagen daga ya yaki domin ɗaukaka kalimar Allah, wannan ita ce asali game da niyyar shi. To kuma sai ya zo ya goya wata niyya hallo ta samun ganima, hallo a samu ganima, shin wannan niyya da ya goya ta a samu ganima za ta tauye masa wani abu wanda yake na ladan jihadi? Shine kenan abinda malam yake ne. Amma abu ne sananne, duk wanda ya fita fagen daga kawai shi domin neman ganima, to wannan kwata-kwata baya da ladan jihadi. An gane ku? Domin jihadi ibada ne, dole sai an tsarkake niyya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake bayyana mana duk wanda ya sarrafa niyya ta ibada domin neman wani amfani da wani tarkace na duniya, to ba shi da lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yake faɗa, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وَهَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَفَدَسَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. To haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa, na daga cikin su hadisin Umar Allah ya kara masa yadda, hadisin da yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يشين يعني يجي هل ينقص من أجره شن ون النية تاشي تنيمن غنيمة ذات توي مسا ون أبن لادن جهادي. يشين يعني مال يزود حديث أبو موسى الأشعري الله يكرم مسا يدى na faɗa, qala a arabiyyun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wani ba kauye ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar mu manta bayani ya gabata, in aka ce a Arabi shine sakinul badiya, mazaunin kauye, sawa an Balarabe ne ko ba Balarabe bane, shine yace ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Yace ya manzon Allah ba ni labari, mutumin da yake yaki domin samun ganima, war rajulu yuqatilu li yuzkar, da mutumin da ke yaki domin a ambata shi a ringa bada labarin shi cewa ai wannan shi ma da shi aka fita, wa yuqatilu li yura makanahu, da wanda yake yaki dan a ga matsayin sa cewa jarimi ne, sadauki ne, ya nuna cewa shi ai jarimi ne, sadauki ne, shine yace wa yuqatilu li yura makanahu, da wanda ke yaki dan a ga matsayin sa kenan aga cewa jarimi ne, sadauki ne, man fi sabilillahi, wai a cikin waɗannan mutane wane ne ke yaki domin daukaka addinin Allah, a cikin waɗannan da wanda kawai shi ya fita dan a samu ganima, da wanda shi kuma dan a ringa fada ana bada labari cewa wane shi ma da shi aka fita, da wanda shi kuma kawai ya fita ne domin ya nuna matsayinsa cewa shi sadauki ne, jarimi ne, a cikin su wane ne wato za a lissafa shi akan cewa yayi yaki fi sabilillah. Fa qala, sai manzon Allah ya bashi amsa wadda take haddada. Manzon Allah yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah, duk wanda ya yaki kafirai domin kalimar Allah ta zamantu ita ce madaukakiya, fa huwa fi sabilillah, wannan shine ke yaki domin daukaka addinin Allah, shine zai samu ladan da ake samu na jihadi a makomar salahira. To dan haka kaga anan in mutun ya fita da nihin daukaka kalimar Allah, sannan kuma ya hada nihin niyyar hallo a samu ganima, to wannan matsayin shi bai kai ba matsayin wanda kawai iya niyyar shi ta daukaka kalimar Allah, saboda wannan ya fi shi kyakkyawar niyya na a samu ganima ko kar a samu, wannan ba komai bane ba, shi ba komai bane a wurin shi, shi dai niyyar shi kawai kalimar Allah ta daukaka. Dan haka kenan malam ya bude baban da tambaya, an gane ko, shine yace wai har yanqusu min ajrihi, shin wannan niyya za ta tauye masa ladansa, kenan wannan al'amari ne wanda yake nisbi, kenan duk wanda ya fita da nihin cewa kawai kalimar Allah ta daukaka, to yafi wanda zai hada niyyar kalimar Allah ta daukaka kuma a samu ganima, kenan anan wannan yana tauye masa ladan niyya, amma sai dai ba zai zubar masa da lada gaba ɗaya ba, wanda ladan shi zai zube gaba ɗaya kawai sai wanda daman shi niyyar shi kawai ta a samu ganima ce, an gane ko, ta a samu ganima ce, to wannan bakin shi iya ganimar in an samu, tana iya yiwa a samu, tana iya yiwa a kasa samu, amma abun Allah ba shi da ladan jihad, saboda manzon Allah ya faɗa wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankibu hafa hijratuhu ila ma hajaran dai. Babu kismati li imami ma yaqdamu alayhi wa yakhba'u liman lam yahduruhu aw ghaba anna. Qala haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab, qala haddathana Hammad ibn Zaid wa ibn Dirham, ana Ayyub wa ibn Abi Tamima as-Sikhtiyani, ana Abdullah ibn Abi Mulaika, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama uhdiyat lahu aqbiyatun min dibajin muzarradatin bidh-dhahab faqasamaha fi nasin min ashabihi wa azala minha wahidan li Makramah ibn Nawfal faja'a wa ma'ahu ibn Hulmis wa ibn Makramah faqama 'ala al-bab faqala ud'uhu li, فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شيب. ورواه ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب. وقال هاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مكرمة أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبيا تابع أبو الليث عن ابن أبي مليكة. وتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبنده زود قمزان الله صلى الله عليه وسلم نا حالت شوقبا يكسا wato abinda ya gabato masa daga gun waɗanda suke kafirai, ma'ana irin kyautuka da suke turowa shugaba. An gane ko kyauta da ake ma ake yowa ga shugaba a bashi, wanda wannan yana nuna shine kenan. Anan yace babu kismat, babu kismatul imami ma yaqdamu alaihi, baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajibcin shugaba ya kasa abin da ya kabato gare shi. Kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka bashi to wannan mallakar shi ne, yana iya sarrafa shi ga amfanin kansa, kuma yana iya karkasa ma jama'a. An gane ku, shine anan kenan yace ma ya kadamu alaihi, abin da ya iso gare shi kenan daga gun wato kafirai, irin abubuwan da suke turo masa na kyauta. Wa yakhba'u liman lam yahduruhu, kuma da halaccin ya koye wani abu ga wanda bai halarce shi ba a lokacin da za a raba wannan kenan dukiya, au gaba anhu, ko kuma ya fake baya nan a cikin garin da za a raba, ko kuma yana gari za a raba amma bayya wurin na a dau wani abu a koye kenan in ya zo a bashi, ko kuma kwata-kwata baya garin kenan in an yi raban a ware mishi. Shine kenan anan malin yayi babi. To shine yazo mana da hadisin Abdullahi ibn Abi Mulaika. Abdullahi ibn Abi Mulaika tabi'i ne, ba sahabi bane, dan haka kenan wannan riwaya ce mursala. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uhdiyat lahu aqbiya, yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wasu alkabbu. Lafazin aqbiya jam'i ne na alqaba. Idan aka ce alkaba, ita ce a Hausa ake cewa alkyabba. An gane ko? Alkyabba darawcin ne kenan, aka hausantar da shi ake cewa alkyabba. Alkaba take a darawci. An gane ko? Ita ce dai irin wannan riga ta limammai, bakar riga wadda ake kiranta alkyabba, shi ne jam'in, shi ne aqbiya. Shi ne yace uhdiyat lahu aqbiyatu min dibaji, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wasu alkyabbu wato na alhariri, muzarradatun bizahab, wanda kuma aka saka ta su riguna. Alkyabbun aka saka su ne da zinare, zinare aka sa a cikin sakar aka yi mata ado. Kenan tufafi ne waɗanda suke masu tsada, wasu kafirai suka turo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kyauta ce ta musamman, wanda wannan yana nuna mana halaccin kenan karɓar kyauta wadda take zawwa daga hannun mushrikai. Faka sama ha fi nasi min ashabihi, manzon Allah ya kasa wannan alkyabu gaba daya wato a cikin wasu daga cikin sahabbansa, manzon Allah ya karkasa ya raba musu, amma ya raba musu ne fa ba dan su sa ba, sai dan kenan su sayar kuma su yi amfani da kudi, kamar yadda Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kyautar wata alkyabba wadda take mai alata alhariri. Umar sai ce, ya Rasulullahi, kai ka fada mana kace me sanya irin wannan tufafi sai wanda ba shi da rago a makomar salahira, kuma zaka ba? Manzon Allah ya ce, ai ba na baka ba dan ka sa. An gane ko? Ba na ba ka ba dan ka sa. kenan kana iya bada shi ga wanda ya halatta ya sa. Su wane ne ya halatta su sa? Wato su ne mata, amma shi namiji haramun ne ya sa. To shi ko kuma kasancewar kenan ana iya ware abin da yake cikin na zinari a sayar da shi a yi amfani da kuɗi. Shi ne a nan manzon Allah ya raba ma kenan wasu mutane daga cikin sahabbansa, wa azala minha wahidan, manzon Allah sai ya ware ɗaya daga cikin alkyabbun bi makramata bin Nawfal, domin ya yi kyauta da ita ga makrama ibn Nawfal. Manzon Allah ya ware masa ɗaya, wanda lokacin da aka yi raban shi makrama baya nan. Bayan haka faja'a wa ma'ahu ibnuhu al-miswar ibn makrama, bayan haka shi miswar ibn makrama da shi da ɗansa, wato shi makrama ibn Nawfal sai ya zo da shi da ɗansa al-miswar gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ala al-bab, shi makrama ibn Nawfal ya tsaya a kofa. Faqala, sai ya faɗa ga ɗansa al-miswar ya ce, ud'uhu li, shiga ka kirawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shiga ka kirawo mu shi. Fa sami'a annabi sallallahu alaihi wasallama sautahu, manzon Allah daga cikin gidansa sai ya ji muryar makrama a kofa. Manzon Allah fa akhadha qaba'an, manzon Allah sai maza ya dauko wannan alkyabba. Fatalaqahu bihi, manzon Allah ya tarwo shi da ita. Wastaqbalahu bi azrarihi, manzon Allah ya fuskanto shi da butanninta. Lafazin azrar jam'i ne na zir, in aka ce zir shine butu kenan, maballi kenan. An gane, domin ita alkyabba daman gabanta a buɗe yake, kenan tana da butanni da ake sawa a wani. Shine yace wastaqbalahu, manzon Allah ya tarwo shi ya gabato shi bi azrarihi da butanninta, maballanta kenan. Faqala, sai manzon Allah yace da shi, ya abal miswar, ya abal miswar, manzon Allah yace masa, kabbatu hadha laka, wannan alkyabba, manzon Allah yace takanas, saboda kai na koyi ta, kai na koyi ma wannan. Manzon Allah ya maimaita masa, kabbatu hadha laka, saboda kai na koyi wannan takaci. Shine marwayacin hadisin yace, wa kana fi khuluqihi shay, shi makrama ibn Nawfal akwai wani abu a cikin ɗabi'un shi da halayen shi, akwai wani abu wanda yake dai mara kyau, wanda yake na kaushin hali. Kaga anan yanzu fa a kofar gida ya tsaya, ya tura ɗan shi cha ya kirawo mun shi, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanzu ka zo ka tsaya a kofar gida ka tura ka ce a kira maka shi, ya tura ɗan shi. Kenan abin da ya kamata a yi sallama, ya kai sallama a nemi izini, in ya ba da izinin a shigo to, in kuma ya ce a, ko kuma ya fito to. Kuma a nan da aka yi rabon bayyana, da aka zo manzon Allah ya ce, to daman saboda kai na koyi wannan, kai na koyi ma wannan, kai na koyi ma wannan. Kenan tana iya yiwuwa inda ba a koyi ba aka ware masa, kenan yana iya yin rarauka. An gane ko yi rarauka, an yi rago ba a bashi ba. Manzon Allah ya ce, to daman kai na koyi ma wannan, saboda kai na koyi ma wannan. Kaga yadda wato kyawun hali da ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ma ya ji muryar shi, manzon Allah ya tashi ya tarwo shi, kuma ya fito masa da alkyabbar, har ma da butanninta, maballan ma manzon Allah ya fito da su, ya kawo mishi ya ce, ga maballanta. Wastaqbalahu bi azrari, shine ma da yake faɗa. Kenan wannan kaga yana nuna mana duk abin da za a yi kyautar shi ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in aka bashi wannan mallakar shi ne, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya sarrafawa ga amfanin kansa, kuma yana iya raba ma jama'a. To amma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya ajiye abu dan shi, duk abin da ya shigo galibi manzon Allah yakan raba ma jama'a. To amma duk wani shugaba a yau, duk abin da za a bada na kyauta zuwa gare shi, to ba shi ba aka ba,
saboda ba an mishi kyauta bane a karan kanshi, a an mishi kyauta ne a matsayin yana rike da wannan shugabanci. Duk abin da ya karba wannan na ƴan ƙasa ne, dole asusun gwamnati zai zuba, ba shi ba aka ma kyautar. In yana so ya gane cewa ba shi ba aka ma kyautar, ya bari sai lokacin da aka sauke shi yaje ya ce ni ne tsohon shugaba, na rike mutami a lokaci kaza, ya ga a ba shi ko ba za a ba shi ba, sai dai yayi bara na cewa a taimaka masa yanzu kuma ya dan ja baya. Amma irin kyautar da ake ma shugabanni ba su ba aka ma kasa aka ma. Allah ya ji kansa wancan shugaba wanda ya mutu, shugaba Tanja, wani mukarrabin shi yake tabbatar min zuwa Najeriya da suka yi a farkon mulkin shi. Obasanjo ya masa kyautar daloli waɗanda suke masu yawa, kuɗin da aka canza shi ya kai wajen miliyan 600. Ya ce masa ya je ya ɗan gyara a ɗan samu ɗan abin da za a daidaita kafin a gyara zama. Ana zauwa ya ce ina ministan kuɗi, ya ce gaya, ya ce ina ni ina sa wannan kuɗi a jihuna, talakawana suna da bukata, ya ce a je a diba ƙanƙanin ma'aikata a biya su. Wanda aka yi tafiyar da shi baki da baki shi yake gaya mu ga yadda aka yi, kuma labari ne wanda kowa ya san abin da ya wakana a cikin mu. To wannan daman shi ne asali, daman kan shugaba ba haƙƙinka ba ne, haƙƙi ne na ƴan ƙasa. Duk abin da aka maka kyauta dole ka kawo shi asusun gwamnati ka saka. Amma in ka ci ka ci haram, sai ka yi aman shi a ranar kiyama. To shi ne a nan malam ya zo da wannan kenan. Babu kismatul imami ma ya kadamu alaihi, baban da ke bayani kamar da kenan wajabcin shi limami dole ya kasa duk abin da ya zo gare shi na kyauta. In ya zo kenan na ƴan ƙasa ne su ne zai kasa ma, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa. Amma shi manzon Allah yana da haƙƙin ya riƙe, yana da haƙƙin ya riƙe. Shi ne kenan kuma da halarcin kenan, wanda bai halarci rabo ana iya ware masa wani abu a aji, sawa'an yana gari ne bai zo ba, ko kuma kwata-kwata ma baya garin, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye ma misuwar Ibn Makrama. To shi ne a nan malam ya zo da yake cewa wa rawahu Ibn Ulayya, wato Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Ulayya ya rawaito wannan hadisi shi ma daga Ayyub, irin kenan riwayar Hammad Ibn Zaid Ibn Dirham, kenan daga Ayyub daga Abdullahi Ibn Abi Mulaika, kenan riwayar shi ma Ibn Ulayya riwaya ce mursala. Sai ya ce wa qala Hatim ibn Wardan, Hatim ibn Wardan shi kuma ya rawaito daga Ayyub daga Abdullahi ibn Abi Mulaika daga Al-Miswar ibn Makrama, kenan riwaya ce mausula. Shi ne ya ce kadimat al-nabi sallallahu alaihi wasallama aqabiya, sannan sai ya ce taba Abu Layth, Layth ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri ya ma kenan Hatim ibn Wardan mutaba'ar wannan riwaya shi ma daga Ayyub daga Ibn Abi Mulaika shi kuma daga Al-Miswar Ibn Makrama. Kenan dan haka hadisi ne mausul, kamar yadda kenan wato malam ya zo da waɗannan hanyoyi guda biyu, shi na Hatim Ibn Wardan wanda ya riga ya gabata riwaya ce wadda take mausula, haka riwayar Layth Ibn Sa'd ita ma ta gabata kenan riwaya ce mausula. Amma waccan hanya da mana ya ka kenan riwaya ce mursala, saboda Ibn Abi Mulaika tabi'i ne. Yaya zai ce an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar alkibbu, kenan akwai wata wasida wanda ya sirre yadda ita. To wasidar shine kenan wannan Al-Miswar Ibn Makrama, shine ya ba kenan Abdullahi Ibn Abi Mulaika labari, kamar yadda kenan riwayar Hatim Ibn Wardan da Layth Ibn Sa'd Al-Fahmi Al-Misri. Babun kaifa qasama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama quraizata wan nadir wa ma a'ta min dhalika min nawa'ibihi. Qala haddathana Abdullah ibn Abi al-Aswad qala haddathana Mu'tamir wa ibn Sulayman ana abihi annahu qala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqul كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريزة والنذير فكان بعد ذلك يرد عليهم وتوانا بابي نيواندك بياني يدى مزام الله صلى الله عليه وسلم يكسى watu shine gonakai da gidaje na Yahudawan banu Quraiza da su da Yahudawan banu Nadir wa ma a aqamin zalika fi nawaibihi a wata nuska fi nawaibihi an gane ko wata nuska kuma min nawaibihi kenan game da abubuwan da suke gujiro masa na yau da gobe abin da ya shafi ciyar da iyalinsa da duk wasu bukatu na yau da gobe shine malam yayi bari shine yazo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rajulu yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama an-nakalat watu mutun yakan kebance wasu dabinnai a cikin gonarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana mutanen Madina sai mutun ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gonar shi sai yaje ya nuna masa daga nan zuwa can dindabinan da suke nan ya rasulullahi na baka ka ringa yankar ƴaƴan itacen ma'ana ya bashi kyautar ƴaƴan itacen a duk lokacin da suka yi manzon Allah ya turo a yankan masa to haka mutanen Madina suka ringa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma haka suka ringa ma wato bakin da suka tarar da su al-muhajiru sai mutun ya yanka gonar shi sai ya ba dan uwan shi wanda baya ko ya zo ya ware wasu da binnai daga nan zuwa can wani na baka ka kula da su abinda ka samu na amfani duka ka yanka naka ne shine yace kanar rajulu mutun ya kasance kenan mutanen Madina yaj'alu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an-naqalat yakan kebance da binnai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa kyautar hatta tataha quraizata wan-nadir har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi galaba akan Yahudawan banu Quraiza da Yahudawan banu Nadir wanda su Yahudawan banu Nadir Allah ya kissanta mana kissar su a cikin suratul Hashr wanda sun warware alƙawarin da yake tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji ya zagaye gaba ɗayan garin su wanda bayan an zagaye garin su gaba ɗaya kwana da kwanuka sulhun da aka yi da su cewa kowa duk abin da ka tara to karka wuce lautin raƙumi in a ce dukiyar da ka tara za ta yi lautin raƙumi 100 to abin da kake da haƙƙi kawai lautin raƙumi 1 za ka fita da shi gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su suka koma can taima wasu suka koma wajen Khaibar wasu suka koma Azra'at to duk abinda suka tara na dukiya da duk abinda suka tara na gonakan da komai wannan ganima ce wanda take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin wato suratul Hashr shine yace wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allahu yusallimu rusulahu ala man yasha to har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan ganima da manzon Allah ya samu duk abin da aka samu na ƴaƴan itace na dabino na amfani manzon Allah sai ya ware ma kowace mata daga cikin matan shi abincin shekara yake bata sauran abin da ya rage manzon Allah sai ya ciyar da miskinai da talakawa sauran abin da ya rage kuma sai a sayar da wannan ƴaƴan itace a sayi makaman yaki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi har Allah ya karbi rayuwarsa lokacin da ya samu wannan ganima shine sai yake cewa da ya ganima ta wato Yahudawan banu Quraiza wanda su kuma Yahudawan banu Quraiza su ma Yahudawa ne waɗanda ake zaune da su a Madina da suka warware alƙawani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya zagaye garin su da mayaka garin su wanda a ƙarshe ne suka yadda da cewa hukuncin da Sa'ad ibn Mu'az ya yanke a aiwatar da su to sun yarda sun amince aka zo da Sa'ad ibn Mu'az Allah ya kara masa yadda a lokacin nan bashi da lafiya sai yake cewa ya rasulullahi ni abinda naga ya dace azartan musu da shi na hukunci duk wani balagegge a cikin su a sare masa kai matan su da ƴaƴan su a bautar da su bayi ne ganima ce ta yaki da duk abinda suka tara na dukiya manzon Allah yace tabbas yace sa'ad ka zartar da hukuncin da Allah ya zartar da shi daga saman bakwai manzon Allah yasa aka ringa zawwa da su duk wani baligi a cikin su sai a sare mishi wuya duk wanda aka zo aka tafi da su ba a dawowa gaba ɗaya sai a sare musu wuya to wannan abin da aka samu na dukiya da duk gona kansu da aka samu na Yahudawan Banu Qurayza manzon Allah sai yasa su al-muhajirun suka ringa mayar ma mutanen Madina duk abin da suka ba su na wannan gona kai manzon Allah ya karkasa su kuma ya ba su ko ya karkasa waɗannan gonakai na Yahudawan Banu Qurayza da sahabban shi shine anan kenan yace fa kana ba'da zalika yurdu alai bayan haka manzon Allah sai ya ringa maida ma jama'a kenan abinda suka bashi na wannan wato itacin dabino kenan na cewa ya ringa yanka manzon Allah sai ya bar ma mutun nashi ya ce to nima manzon Allah ya banna to haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wannan ganima wato ta Yahudawan Banu Qurayza da Banu Nadir domin dukkan tafai ce ganima ce wanda take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nashi ne kenan amma ga yadda kuma yake sarrafawa kenan su wannan gonakan Banu Nadir in ya ware abincin iyalin shi sauran abin da ya rage ya ci yadda mabukata kuma saura a sai makamman yaji su ko wancan ne kenan Yahudawan Banu Qurayza manzon Allah ya karkasa ma sahabban shi al-muhajirun nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.